الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوانا من قيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya dake garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke yin tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na alhamis 20 ga watan Ramadan Hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 20 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu ci gaba da tafsiri za mu duba wani sashe na wasu takaddu da aka rubuto. Akwai tambayar jiya da muka ambace ta amma ba mu amsa ta ba saboda yanayi na lokaci. Me tambayar tana so a ja hankali ne a faɗakar da magidanta waɗanda suke tare da mata biyu ko isama wanda mata biyu ke ƙarƙashinsu ko sama da biyu akan muhimmancin adalci tsakanin matan da kuma hatsari da illar rashin adalci tsakaninsu hakanan kuma ƴaƴa da suke gaban iyaye akan wajibcin daidaito tsakanin ƴaƴan tabbas adalci tsakanin mata wannan wajibi ne shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani da ya kwadaitar da maza su auri mata bibbiyu ko kuma uku uku ko hurhudu hakan yafi to amma kuma idan ya zamanto mutum yana tsoro kar ya auri mata biyu ba zai iya adalci tsakaninsu ba ko fiye da biyu to abin da ya fi dacewa da shi ya fi cancanta da shi shine takaita da mace ɗaya idan har ya san in ya auri mata biyu ba zai iya adalci ba wannan umurni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wajibi ne kowane musulmi ya zartar da wannan umurni na Ubangiji Allah ramma a karanta mana aya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
Allah madaukakin sarki yace fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoro kan cewar ba za ku yi adalci ba cikin mata waɗanda suke marayu marayu da suke karkashin ku, mata marayu da suke karkashin ku, ƴan mata da suka taso karkashin kulawar ku. Kana ganinta kamar ƴa ce a gabanka, kuma tunda a gaban naka ta taso, kai baba kere kai rubda ciki kan dukiyarta. To in ka ji tsoron haka, ka kyale marainiyar Allah ta'ala, karka aure ta, ka bar wani daban wanda zai iya mata adalci ya aure ta, kai kuma ka auri wata daban. Shine abin da Ubangiji yake faɗi anan, yace fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ku masu kula da ƴan mata waɗanda suke marayu, wanda suka taso a gabanku, kuka yi sha'awar aurensu amma sai kuka ji tsoron kar ku kasa musu adalci, to ku bar aurensu wani daban ya aure su. Ku kuma fankihu ma taba lakum, ku duba mata suna da yawa wanda ba marayu ba, wanda ba ƙarƙashin ikonku suke ba, wasu daban suna da yawa, to ku auri mata wanda suke biyu, in ma biyun kake so za ka samu. Kabar ita wannan marainiyar ta samu wani wanda zai kula da ita, ya ji kanta, ya tausaya mata, ya kiyaye mata dukiyarta da martabarta da matsayinta. In har kai ka san in ka aure ta ba za ka yi mata adalci ba, ba za ka ji kanta ba, ba za ka tausaya mata ba, to mata wadda ba ita ba suna da yawa, biyu ma za ka iya aure. Shine fankihu ma taba lakum, ku aure abin da ya muku daɗi, in ji wasu malaman tafsiri. Ku aure abin da zaɓin ku ya faɗa kansa, minan nisa'i, na daga mata, mathna, in biyu kake so ma ka auri biyun, wa thulatha, in ma uku kake so ka auri uku, wa ruba'a, in ma huɗun kake so ka aura, duk Allah ya baka wannan damar. Ku auri bibbiyu ko kuma uku uku ko hurhuɗu, an baku wannan damar. Gejin ku sune mata huɗu. A ƙarshe sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa in khiftum alla ta'dilu, amma a yayin da ka zo auren mata biyu, sai ka ji tsoron kar in auri mata biyu fa, in zo in kasa adalci tsakaninsu. Wajibi ne ga wanda yake da mata biyu isama ya yi adalci tsakaninsu ta ɓangaren rabon kwana, wannan dole ne. Idan mutum bai yi haka ba, ya saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibi ne wanda ke da mata biyu isama ya yi adalci tsakaninsu ta ɓangaren sutura. Suturar da ya ba wannan, ita zai ba ma wannan. Kar suturar wannan ta fita wannan tsada, kar suturar wannan ta fita wannan kyau. Haka zalika, abincin da ya ba ma wannan, irinsa zai ba ma wannan. Kar ya bambanta tsakanin abincin da yake ba wa matan biyu ko isama. Idan akwai ɗan kuɗin cafane ko kuɗin buƙatu ko ihisani, nan ma ya yi adalci tsakanin waɗannan bayin Allah mata guda biyu da suke ƙarƙashinsa, ba tare da ya yi dube cewa ai wancan ma'aikaciya ce, wancan kuma ko sisin kwabo baya shigo mata, wannan mallakinta ne. Kai kuma wajibinka ne kai daidaito tsakanin mata waɗanda suke ƙarƙashinka. Shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace in kun ji tsoro kan cewar ba za ku iya yin adalci tsakanin mata biyu zuwa sama ba, to fawahida, ku takaita da mace ɗaya. In har ba za ku iya adalci tsakanin mata biyu ba, in ba za ku iya adalci tsakanin mata biyu zuwa sama ba, to abin da yake wajibi, abin da yake tilas, shine ku takaita da mace ɗaya. Aw ma malakat aymanukum, ko kuma wacce hannunku ta na dama ya mallaka, shine ku yanga baiwa. In har mutum ba zai iya adalci tsakanin mata ba da zai aura biyu zuwa sama, to ya haƙura da ƙarin aure, ya takaita da mace ɗaya, domin ƙarin auren zai zama masa bala'i a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in har ya san ba zai iya adalci a tsakaninsu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da aka samu daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, wanda Imamu Abu Dauda ya fidda hadisin cikin sunan dinsa. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin cikin Sahihul Jami', manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man kanat lahum ra'atan, duk wanda ya kasance yana da mata biyu, famala ila ihdahuma, sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su, ya zamanto hidimar da yake mata ta musamman ce ta ɗara ta ɗayar, in ya tashi abinci zai ba su abincinta na musamman ne ya ɗara na ɗayar. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan gabar bayanin da yake shine, ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, ranar gobe kiyama mutumin da ya zama mai irin wannan ɗabi'ar mai nuna fifiko da bambanci tsakanin matansa guda biyu, zai tashi bangaransa guda a shanye. Kenan daga cikin alamu da za a gane wanda baya adalci tsakanin matansa biyu shine idan aka ganshi wani sashe na jikinsa a shanye ranar gobe kiyama. Wannan alama ce da za a gane shi da ita, gabanin su je su tsaya gaban Ubangiji ya musu hisabi. Ita wacce yayi ta danne mata haƙƙinta a nan duniya, ranar gobe kiyama sai Ubangiji ya kwata mata. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya hukunta cewar duk wani ma'abocin haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kafin a zo ranar da babu dinari ba dirhami balle ka biya ma'abocin haƙƙi da dinari ko dirhami haƙƙinsa. A ranar da in ka tashi biyan haƙƙin mai haƙƙi da ka tauye, za ka biya wannan haƙƙin ne daga kyawawan ayyukanka da ka aikata, sallarka da kai, azuminka da kai, karatun alƙur'aninka da kai, sadakarka da kai, umurni da kai da kyakkyawan aiki, biyayya da kai wa iyaye. Ranar gobe kiyama cikinsu ne za a ɗauka a biya wanda ka danne masa haƙƙinsa haƙƙinsa. Idan kuma aka tsaya gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aka wayi gari baka da wasu ayyuka na alkhairi da kai waɗanda suka taka kara suka karya, kuma akwai ma'abota haƙƙi da za ku tsaya da su gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji kuma baya zalunci sai ya kwata musu haƙƙinsu, to za a ɗiba ne daga zunubinsu a zuba maka, ta nan ne za a fanshe haƙƙoƙinsu da kai ta dannewa. To shi yasa ‘yan uwa waɗanda mata biyu suke ƙarƙashinsu ko zuwa sama, su ji tsoron Allah subhanahu wa ta’ala, su ji tsoron tsayuwansu gaban Ubangiji ranar gobe kiyama. Duk wacce ka tauye mata haƙƙinta, wallahi sai Allah ya ƙwata mata. Saboda haka idan ka san ba za ka iya adalci tsakanin matanka guda biyu ba, to yi haƙuri ka taƙaita da mace ɗaya, in kuma za ka iya to ka ci gaba da zama da mata biyu, sannan kuma ka ji tsoron Allah a tsakanin matanka guda biyu. Sai kuma ta ɓangaren abin da ya shafi daidaito tsakanin ‘ya’ya, abin da ya shafi daidaito tsakanin ‘ya’ya, nan ma wajibi ne iyaye su daidaita tsakanin ‘ya’yansu. Kamar kwanaki biyu ko uku baya mun karanta wata tambaya wacce take da alaka da wannan tambayar. Okay, ba a nan ba ne, ba a wannan majalisin ba ne. Idan uba ko uwa ya zamanto ɗaya daga cikinsu, in ma ko uba ko uwa sun ɗayansu ko duka biyu sun fi karkata zuwa ga ɗaya daga cikin ‘ya’yansu, namiji ne ko mace, wannan yasa idan sun tashi musu ɗawainiya ta kuɗi, in sun tashi musu hidima, sai su fifita wanda suka fi karkata zuwa gare shi. To shi ba wannan an tsawatar akan haka, dole ne ‘ya’yanka da kake da su ka daidaita tsakaninsu, kar ka nuna fifiko tsakaninsu, domin nuna fifiko tsakanin ‘ya’ya yana da illoli guda biyu. a mahanga ta shari'a. Illar sa ta farko aiki ne wanda yake na zalunci. Idan ya zamanto ka fifita wannan akan wannan, to wannan aiki ne na zalunci, kamar yadda Annabi yayi ishara akan haka din. Wannan illar sa ta farko ke. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa az-zulmu zulumatun yawmal qiyama. Shi zalunci da ka gani duffai ne, ba duhu ɗaya ba, ba biyu ba, duffai masu tarin yawa ranan gobe kiyama. Saboda haka iyaye a guji nuna fifiko tsakanin ƴaƴa, saboda rami ne babba na zalunci da za a afka ciki. Illar nuna fifiko tsakanin ƴaƴa ta biyu zai tarwatsa maka kan ƴaƴan. ƴaƴan za su taso babu haɗin kai tsakaninsu. ƴaƴan za su taso ba tausayin juna tsakaninsu. ƴaƴan za su taso sashe na cin ƙafar sashe, sashe na gaba da sashe, sai su taso maƙiya juna, maimakon su ƙaunaci juna, a samu taimakekeniya tsakaninsu, a sai dai su yi gaba da juna. Wane ne ya haifar? Mahaifinsu ko mahaifiyarsu, waɗanda suka nuna bambanci tsakaninsu. Domin shi wanda aka nuna an fi so ɗin, waɗanda soyayyar tasu ragaggiya ce ta fuskar ɗawainiya da hidima, za su ɗauki ƙahon zuƙa sai su kafa ma wadda aka fi jan shi a jiki, aka fi ɗaukarsa a matsayin shalele, komi ya taso shi, komi za a yi shi, to sai sauran ‘yan uwansa su ɗauki ƙahon zuƙa sai su kafa masa. To wannan kuma sai ya sa su taso ba haɗin kai tsakaninsu, su taso suna gaba da juna. Wane ne ya haifar da wannan? Mahaifinsu ko mahaifiyarsu ko duka biyu da suka nuna bambanci tsakaninsu. To sai zamanto duk wani abu da ya faru a tsakaninsu mummuna, na gaba da ƙiyayya, laifin da za a rubuta musu za a rubuta wa iyayen. Saboda iyayen su ne sila, iyayen su ne sababi, don da sun daidaita tsakanin ‘ya’yan, da wannan gabar ba ta ƙullu ba, da wannan ƙiyayyar ba ta faru ba. Ku sai zamanto yanzu iyaye sun faɗa ramuka guda biyu. Rami na farko zalunci, ta yadda sun fifita wani akan wani cikin ‘ya’yansu. Rami na biyu ai sun jefa ‘ya’yan cikin gaba, ta yadda wannan gabar kuma Ubangiji baya santa. Za a yi ta rubuta musu zunubin gabar da suka yi. Duk wata matsala da ta faru a tsakaninsu na gaba da ƙiyayya a matsayinsu na musulmai, kuma ‘yan uwa da ya kamata a samu soyayya tsakaninsu, in an rubuta musu zunubi, iyayen ma za a rubuta musu zunubi, saboda su ne sila, su suka sababa. Akwai hadisi wanda yake ingantacce na Bukhari da Muslim, Allah maɗaukacin sarki ya musu rahama. Hadisin an samo daga An-Nu'man bin Bashir, Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya. Yake ba da labari cewa mahaifinsa ya ɗebi dukiya, ya masa sadaka da dukiyar, ma'ana ya danƙa masa, ya mallaka masa wannan dukiyar. To bayan mahaifinsa ya ba shi dukiyar, sai mahaifiyarsa da ake kiranta Amratu bintu Rawaha ta ce, ni ban yadda da wannan kyauta da kai wa ɗana ba, sai an je manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shaida kan kyautar. Sai uban da ɗan An-Nu'man, uban kuma Bashir, sai suka tashi suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da suka zo, sai mahaifin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka shaida ya ma’aikin Allah, wannan ɗanawa na masa sadaka da wani sashe na dukiyata na mallaka masa. Ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, shin duka ‘ya’yanka kamar yadda ya ce kana da wani ɗa bayansa? Ya ce, ya ina da wani da wani da wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shin sauran ‘ya’yanka kamar yadda ka bashi su ma ka basu? Ya ce, a’a, ban basu ba, iya shi ɗin ne kawai na bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin ‘ya’yanku, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan sahabi Bashir yace da sai na koma gida sai na karbe wannan kyautan da na masa ma'ana na fasa saboda ba shi da karfin da zai iya yi wa sauran ƴaƴan irin wannan kyautar to da aka koma sai karbe saboda annabi ya masa nasiha kuma ya ji nasihar annabi to wannan shine wajibin kowane uba da ya zamanto yana nuna fifiko a tsakanin ƴaƴansa ga nasiha nan annabi yana masa kar ya zama mai nuna fifiko ya zama mai daidaita tsakanin ƴaƴansa shine nasiha ita ce nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai to ka koma ka canja in kana da ƙarfi kowanne cikin ƴaƴanka kamar yadda kai ma wani da wani to sauran ma ka musu in kuma baka da ƙarfi je ka karbe wanda kai ma wani da wani dan me dan kai adalci tsakanin ƴaƴanka a riwayar Imam Muslim Allah masa rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye shi yace bayan wannan da Annu'man kana da wasu ƴaƴa yace eh ya rasulullah ina da ƴaƴa akwai wani akwai wani akwai wani yace shin dukkan su ka ba su abinda ka ba shi kwatankwacin abinda ka ba shi yace a iya shi din ne na bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma kake neman sheda ta yace eh ya rasulullah sai annabi yace inni la ashhadu ala jawrin ni bazan yi shaida akan zalunci ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zalunci ne ka fifita wani cikin ƴaƴanka akan sauran haka manzon Allah ya bayyana saboda haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin matan mu mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin ƴaƴan mu mu yi adalci tsakani saboda za mu tsaya gaban Ubangiji kuma za a mana hisabi duk wanda muka danne cikin mata sai Allah ya kwata masa mata haƙƙinta duk wanda muka danne cikin ƴaƴa Ubangiji subhanahu wataala zai kwata masa haƙƙinsa wasu daga cikin ƴan uwa idan ana musu nasiha irin wannan sukan ce su shiga wutan mana wallahi akwai wanda suke faɗin irin wannan ma'ana ba su damu ba komai ta fanjama fanjama wannan asalin kekashewar zuciya kenan ya zama mutun ya aminta daga hukubar Ubangiji ba kowa ke aminta yarda da sallamawa cewar hukubar Ubangiji ta zo masa ba sai mutane wanda suka yi asara duniya da lahira asara ce duniya da lahira ka ji cewar duk abin da Ubangiji zai maka ka za ka shani
aminu makarallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
wannan shine batun Ubangiji cikin Al-Qur'an yace afa aminu makar Allah shin yanzu hukubar Allah fushin Allah subhanahu wataala sun yarda sun sallama za su karbe ta duk yanda ta zo fala ya'manu makar Allah illa al-qaumul khasirun ba kowa ke aminta ya sallama wajen karbar uquba da fushin Ubangiji ba sai mutane wanda suke masu asara wanda suka yi asara a duniya da lahira wanda shedan ya musu tasiri zukatunsu suka kekashe saboda haka alama ce da take nuna rashin imani mutun yaje cewar duk uquba da za ta zo daga gurin Ubangiji yana maraba da ita alama ce da take nuna kekashewar zuciya zuciya ta gama bushewa sannan kuma wannan na nuna cewar Ubangiji ba shi da matsayi Ubangiji ba shi da kima a gurin bawan da yake irin wannan magana to ana tsorace ma wannan bawa ko yaushe fushin Ubangiji zai iya sauka masa ana tsorace ma wannan bawa mummunan ƙarshe rayuwa ta zamanto ba ta yi kyau ba saboda haka a kiyayi Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ba abun wasa bane Ubangiji subhanahu wataala yana da girma yana da ɗaukakar da bawa bai cancanci ya zamanto ya yi tunani irin wannan ba ma balle ya furta magana irin wannan ba kowa ke da irin wannan tunani ba sai wanda shedan ya masa tasiri ya rinjaye shi Allah ya tsiratar da mu akwai wata tambaya da aka yi wacce take da alaka da daga hannu a addu'a ina ga za mu jinkirta ta sai gobe saboda yadda lokaci ya tura. Kawai za mu dan karanta wannan tambaya ta ƙarshe dube da cewar ita bata da tsayi, sai mu hakura da sauran tambayoyi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ta gaba. Tambayar tana cewa assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Malam yarinya ta ce ta zo ta same ni ta ce min mamani fa salloli da yawa ba na yi, kai salloli da yawa da ban yi ba, in kika ce min na je na yi sallah ba na iya yin ta, sai na ji wani abu na lalaci sai na kwanta kawai. To malam, wannan sallolin da bata yi ba ya za ta yi? Kuma yarinyar shekarar ta 13 ya za ta yi? Wato wannan takaddar abin da ta kunsa mahaifiya ce take koka yatta, wanda sautari da dama takan ce mata ta je ta yi sallah. Idan ta je maimakon ta yi sallah kuma sai ta noke bata yi sallah ba, kuma an ɗauki lokaci ana haka. To a sama-sama sai ƴar take bayyana wa mahaifiyar cewar kwanaki kaza da suka shuɗe, duk umurni da kike bani in je in yi sallah ba na yi. To yanzu kwanakin da suka shuɗe wanda bata yi salloli cikinsu ba, yaya za a yi? Wannan ita ce tambayar. To wannan yarinya za a duba a gani, idan ta balaga to tabbas ta aikata babban laifi, ta yi kuskure mai girma. Idan kuma bata balaga ba, ma'ana alƙalami bai haukanta ba, ba a rubuta mata lada da alhaki, to mahaifiyar sai ta ƙara sa ido wajen sanya ta tsaida sallah, ta kiyaye sallah. Domin yaro tun yana ɗan shekara 7 ake so a fara umurtarsa da yin sallah. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada umurni, ku umurci 'ya'yanku da yin sallah suna 'yan shekaru 7. Idan sun kai shekaru 10 suka yi taurin kai wajen yin sallah, to ku musu horo. In sun kai shekaru 10 suka yi taurin kai wajen yin sallah, ku musu horo. To daga shekaru 10 har zuwa yaro ya balaga, a duk lokacin da yake yin sallah za a masa horo. In ya balaga kuma yanzu in bai yi sallah ba, za a rubuta masa zunubi. Idan kuma ya zama ma kwata-kwata baya sallan, zai fita daga musulunci matuƙar ya balaga. To wannan yarinyar idan bata balaga ba, kaga ba a fara rubuta mata zunubi ba, amma duk da haka wajibi ne wannan mahaifiya ta sa ido a kanta, in ma ta ƙi yin sallar ta mata horo, haka annabi ya faɗi. In kuma ta balaga, to akwai ƙalubale mai girma a kanta, domin za a yi ta rubuta mata zunubi. To a gabanin mu je ga bayani dangane da sallolin da ta bari a baya. Ya za a yi a gane cewa yarinyar nan ta balaga? Malamai suka ce balagar ƴa mace na faruwa ne idan ɗaya daga cikin abubuwa guda huɗu ya auku, ba wai sai sun auku duka ba. In ɗaya daga cikin abubuwa guda huɗu sun auku ga yarinyar, to na yarinya ta balaga. Idan ta fara jinin al'ada, akan samu wata tana shekara 13 ta fara, wata ma bata kai 13 ba ta fara, wata kuma za ta wuce 13 ma bata fara ba. To duk macen da ta fara jinin al'ada ta balaga, wajibi ne ta kiyaye duk wasu dokoki na Ubangiji, saboda ana rubuta mata lada kuma ana rubuta mata alhaki. Sannan na biyu, idan ta yi mafarki namiji na kusantarta, mani ya fita daga gare ta, to wannan shi ma alama ne cikin alamomi na balagar ƴa mace. Ko da waɗiya wannan ɗin ne ya faru da ita, to ta balaga. Sannan na uku, idan gashi ya fito mata a mara, malamai suka ce wannan ma alama ce da take nuna balagar ƴa mace. saboda haka dole duk wasu hukunce-hukunce na shari'a ta kiyaye su. Sai na hudu suka ce idan ta kai shekara 15, idan ya mace ta kai shekara 15 kenan. Yanzu idan bata waɗannan alamomi uku ba ɗaya daga ciki da ya faru, to bata balaga ba har sai ta kai shekara 15. In ta kai shekara 15, malamai suka ce to anan ta balaga. Waɗannan alamomi guda hudu su ne alamomin balagar ya mace. To ita wannan ya take da kika ambata shekarunta 13. To idan waɗannan alamomi uku da muka ambata ba ɗaya daga cikinsu da ya faru da ita, to da saura bata balaga ba, al'amarinta da sauki. Sai zamanto sallolin da ta bari ba matsala a kanta. Yanzu dai kawai gaba ne za a kiyaye, saboda me bata balaga ba. Shi kuma yaro wanda bai balaga ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alqalamu an thalath, daga ciki as-sabi hatta yahtalima, karamin yaro har sai ya balaga. To saboda haka ita wannan yarinya dama ba alqalami a kanta, amma tare da haka ana so ki sa ido wajen ta kiyaye sallah, ta tsaye da sallah. To saboda haka sallolin da suka shude a baya babu matsala a kanta, sai dai kuma ki kiyaye gaba tunda bata balaga ba. Amma idan ya zamanto wannan yarinya yar shekara 13, ɗaya daga cikin alamomi ukun nan da muka ambata, tunda na hudu kam dama bata kai shi ba, shine shekara 15. Ɗaya daga cikin alamomi uku da muka ambata, idan ɗaya daga cikinsu ya faru da ita ko sama da haka, to ta balaga. To yanzu batun da za a yi shi ne sallolin da ta bari a baya bata yi ba, yaya za a yi? Wannan shine maganar da ya kamata a kan, wannan ita ce maganar da ya kamata a duba ta. Wasu daga cikin malamai suna cewa sallolin da bata yi ba a baya, wannan idan ya zamanto bisa kuskure ne hakan ya faru da ita, ba bisa ganganci ba, to an mata afuwa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah madaukakin sarki yayi sassauci, ya daga kafa, yayi afuwa wa al'ummata dangane da abubuwan da suka aikata bisa kuskure. Idan kuskure ne yasa tai ta wannan sakaci, to Allah mata afuwa. Amma idan da gangan ne tai ta yin haka din, ta aikata babban laifi, dole ta tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce sallolin da suka kubce mata dole ne za ta biya, za ta kiyasta ta kirdada ta yi ta biya. Haka wasu daga cikin malamai suka faɗi. Kenan malamai suna da ra'ayoyi guda. Ra'ayi na farko suka ce idan ya zamanto bisa kuskure ta yi, ba komai a kanta, amma ta kiyaye gaba. Amma in ba bisa kuskure ba ne, ganganci ne, ta aikata babban laifi, sai ta yi ta neman gafara Ubangiji, amma kuma ta yi nadamar gaba kar hakan ya sake maimaituwa. Amma ba su ce dole sai ta rama ba, saboda ramukon yana da wahala. Kwanaki nawa ne ta kiyasce su, ta iyakance su, zai yi wahala. Sai dai ta kiyaye gaba. Amma ta ɗaya hannun kuma su daga cikin malamai suka ce dole ta sai ta rama, ta yi kirdado, ta kiyasta kwanakin da ta yi batta sallolin nan, bashi ne wanda yake wuyanta ta sauke. Waɗannan su ne ra'ayoyi guda biyu na malamai. Saboda haka sai a kiyaye, Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ina ga za mu takaita da tambayoyi haka. Akwai 'yan takardu da aka rubuto, neman bukata ce ta addu'a. Wannan na cewa assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya amsa mana ibadun mu, amin. Malam a taya mu addu'a, a sa mu a cikin addu'a, Allah ya ba mu 'ya'ya masu albarka. Shekara cikin na hudu da aure, ba a samu rabo ba, a tashi lafiya. Wato wannan mai takaddar tana bukata a sanya ta cikin addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da 'ya'ya. Dan yanzu tana shekara na hudu kenan da yin aure, amma Allah maɗaukakin sarki bai azurta ta da haihuwa ba. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ki da haihuwa. Allah ya kawo miki ƴaƴa waɗanda suke masu albarka. Allah ya kawo miki ƴaƴa wanda za su zamanto sanyin ido gare ki. Sai wannan takaddar ita ma buƙata ce ta addu'a, ta ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam, muna neman addu'a da ta sauran musulmi. Muna da mai haihuwa a labor room, da fatan Allah ya sauke ta lafiya. Amin, mun gode. To wannan baiwa Allah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka da rahamarsa da tausayinsa ya tallafa ma wannan baiwa tasa ta sauka lafiya. Allah ya agaza mata ta sauka lafiya. Allah ya taimake ta ta sauka lafiya. Ina ga sauran tambayoyi, za mu jinkirta su sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba saboda yanayi na lokaci. Ayar da muke bayani a kanta aya ce ta 40 daga sura ta 2, wato suratul baqara. Fadin Allah maɗaukakin sarki, ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabu. Wannan ayar ɗan uwa mun yi bayani a kanta. Allah maɗaukakin sarki ya kira wannan al'umma ta banu Isra'ila, wato Yahudawa. Ya kira su yana mai jingina su zuwa ga babansu Annabi Yaqub alaihi salam, saboda girmama su da Ubangiji yayi, da kuma yadda Ubangiji ke ankarar da su, ke fadakar da su cewar su tuna su zurriyar wane ne, mutumin kirki, tunda su zurriyar mutumin kirki ne, su ma su zama mutumin kirki, kamar yadda muka yi bayani jiya. To wannan su ne hikimomin da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya kira su yana mai jingina su zuwa ga babansu Isra'il, shine Annabi Yaqub alaihi salam. Ya ce su ambaci ni'imominsa da ya musu. Mun yi bayani yaya wannan ambato za ta kasance, sun kuma waɗanne ne ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya yi ma wannan al'umma ta banu Isra'ila. A majalisinmu na jiya duk mun yi wannan bayani. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, ufi bi ahdikum, ni ma zan cika muku alƙawarina, in kun cika alƙawarin da kuka ɗauka mun. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, ku cika alƙawarin da kuka mun, ni ma zan cika muku alƙawarin da na muku. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, wa iyaya farhabu, dangane da cika alƙawarin Ubangiji, wannan shi ma mun yi bayaninsa a jiya, da kuma alƙawarin da Ubangiji ya musu, duka bayani ya gabata a kansa. Gabar da za mu ƙarƙare a kanta daga ayar faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa iyaya farhabuna, kuma gare ni kaɗai za ku ji tsoro. Wannan yana nuna taƙaita ibada ta tsoro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ibada ta tsoro, ‘yan uwa, kamar yadda muka yi ishara a jiya, ibada ce wacce take mai girma gurin Ubangiji. Bawa ana so ya zamanto mai tsoro ga Ubangiji, domin hakar tana da fa’idoji wanda suke masu tarin yawa a rayuwar bawa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira. Idan bawa ya zamanto mai tsoro ga Ubangiji, wannan tsoro nasa zai taimaka mishi wajen zama mutumin kirki, domin duk lokacin da ya zo zai aikata aiki na saƙo, ya tuno girman Ubangiji da kuma irin uƙubarsa, wannan sai ya sa shi ya ƙauracewa saɓawa Ubangiji. Wannan tasiri ne cikin tasiri na tsoro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan a duk lokacin da bawa zai aikata aiki ma wanin Ubangiji, kuma aikin wa Ubangiji kawai ya kamata a yi wa, idan ya tuno da girman Ubangiji da kuma buwayarsa da isassa da kuma irin uƙubarsa, tsoron Ubangiji sai ya sa ya fasa wannan aniya tasa ta ɗaukan haƙƙin Ubangiji, ya sarrafa ta ga wanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan yana daga cikin tasirin wannan ibada wacce take ta tsoro. Yanan ana so bawa a koda yaushe yana tuno girman Ubangiji a lokacin da zai aikata da'a ko kuma lokacin da zai aikata aiki na safu, musamman in zai aikata aiki na safu. Ya tuno ukubar Ubangiji da tsananin kamu na Ubangiji ga masu saba masa, to wannan zai taimaka masa wajen kauracewa saba wa Ubangiji da kaucewa dokokin Ubangiji subhanahu wataala. Ibadu ne guda biyu waɗanda suke kunnan doki, ake so bawa yana tafiya tare da su: tsoro da kuma fata. Karka zamanto kafi fifita ko kafirin jayar da ɓangaren tsoro. Idan ya zamanto bawa koyaushe cikin tsoro ga Ubangiji yake, wannan zai sa ya munana wa Ubangiji zato. Ya zamanto kawai baya kallon Ubangiji da sauki da rahama, kullun kawai yana kallonsa da azaba ne da ukuba, kuma ba a so bawa yana yi wa Ubangiji irin wannan kallo. Dole ta nan ka kalli ukuba da kamu mai tsanani na Ubangiji, ta can kuma ka kalli rahama da jin kai na Ubangiji. Shi mai ukuba ne kuma shi mai rahama. Shi ne malamai suka ce dole su zamanto kunnan doki, kar wani ya dara wani. To idan ka zama haka, bawa ya zama haka, zai zama mai kyautata zato wa Ubangiji. Sa'annan kuma zai zamanto mai kiyaye wuce dokoki da iyakoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba a so ka rinjayar da ɓangaren ganin rahamar Ubangiji. Wannan zai sa bawa ya zama mai sakaci. Kullum kana ganin Ubangiji Ghafurur Rahim, Ubangiji mai tausayi ne, Ubangiji mai jin kai ne, to sai bawa ya zama mai sakaci. Abubuwan da ya kamata a ce ya kaurace musu sai ya zama bai kaurace musu ba a jikinsa, yana ji cewa ai duk abin da nayi zai gafarta mu, ai duk abin da nayi shi mai tausayi ne, ai duk abin da, to wannan sai ya sa bawa ya zama mai sakaci. Idan ya zama ya furin jayar da ɓangaren rahamar Ubangiji, idan kuma ya zama ya furin jayar da ɓangaren ukuba da kamu matsananci na Ubangiji, wannan zai sa ya zamanto mai munana zato wa Ubangiji. Kawai ya zama kallon da yake yi wa Ubangiji mai ukuba ne kawai shi, ba zai kalle shi ta fuskar rahama ba. To amma in ka kalli nan, sai ya zamanto ka tafi daidai yadda ya kamata. Ka kalli rahamarsa sai ta ƙara maka ƙaimi wajen aikata ayyuka na da'a don ka dace da wannan rahamar. Ka kalli ukubarsa da tsananin kamunsa, sai ya sa ka nisanci ayyuka na saƙonsa, kuma ka ƙauracewa shiga cikin iyakokinsa. To wannan shine bawa na ƙwarai, domin akwai wasu al'ummu wanda sun kauce wa karantarwa addinin musulunci. Al'ummu ne ko kuma jama'a ce wacce take ɓangarori guda biyu, firƙoƙi ne guda biyu, sun kauce karantarwa addinin musulunci. Wannan firƙa ta farko ta fi rinjayar da ɓangaren rahamar Ubangiji, to sai zamanto abubuwan da take tafiya a kai, aƙidar da ta gina a kai, sun yi karo da karantarwa addinin musulunci, hatta asa take yi wa addinin musulunci. Su ne al'ummar da ake kiransu murji'a. Murji'a su a gurinsu kawai Ubangiji mai rahama ne a ko'ina kuma a komai. To sai zamanto wannan ya ɗebe su, sun aikata ta'adi mummuna wa addinin musulunci. Wane irin ta'adi suka yi? Suka ce wai la yadurru ma'al imani ma'asiya. Da suka kalli rahamar Ubangiji sai suka ce to indai ka zama mumini, duk saban da za ka yi tunda Ubangiji mai rahama ne, saban ba zai cutar da kai. Imaninka yana nan a cike 100%, ko da ka sha giya imaninka yana nan 100%, ko ka yi sata imaninka yana nan 100%. Shi ne ma'anar la yadurru ma'al imani ma'asiya. Indai kana da imani, kai mumini ne, to duk saban da kai ba zai taba ka ba. Kenan wannan yana nuna waliyin Allah sayyidina Abubakar, wanda imaninsa za a iya cewa kashi 100 cikin 100 daidai yake da imanin mazinaci. To su a gurinsu sayyidina Abubakar imaninsa daidai yake da ɗan kwanta-kwanta. A gurinsu imanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Aliyu daidai yake da imanin mashayin giya, saboda sun ce wai indai kana da imani, duk saban da za ka yi ba zai taɓa ma imaninka ba. Kenan imaninka zai zama daidai da na wanda ba sa sako. To kun ga ai sun yi ta'adi wa addinin musulunci. Wannan yasa suka ba da kofa wa duk wani wanda yake aikata sako, zai ci gaba da aikata sakonsa, saboda Allahu Ghafurur Rahim. to kaga wannan sun yi ta'addanci wa addinin musulunci. To shi yasa malamai suka ce ba a so ka karkatar da bangaren karin jayar da bangaren rahamar Ubangiji, zai sa kai sakwa-sakwa, zai sa kuma ka zama mai sakaci, mai aikata ayyuka na ta'asa wa addinin musulunci. To sai ta ɗaya bangaren kuma akwai kishiyoyin waɗannan su ne kawarijawa, su kuma sun karkatar da bangaren ukuba da kamu na Ubangiji, sai suka ce duk wanda ya aikata babban zinubi wannan ya kafurta. Su a gurinsu duk mashayin giya kafiri ne, a gurinsu mazinaci kafiri ne, a gurinsu ɓarawo kafiri ne, sannan kuma ranar gobe kiyama duk waɗannan da ɓarawo da mazinaci da mashayin giya duka za su dawwama cikin wuta. Su kuma waɗannan sai suka rinjayar da ɓangaren uquba ta Ubangiji. To amma masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunnati wal jamaa su da suka zo sai suka tsaya tsakiya, ba su shiga ɓangaren waɗannan ba da suka rinjayar da rahama, yasa suka yi sakwa-sakwa akan hukunce-hukunce na Ubangiji, sannan ba su shiga ɓangaren waɗannan ba waɗanda su kuma suka rinjayar da uquba ta Ubangiji sai suka tsaya a tsakiya. Zaka kalli rahamar Ubangiji ya zaburar da kai wajen ayyuka na da'a, ka kalli uqubar Ubangiji sai ya jawo ka ya zama ma kamar linzami daga afkawa cikin ayyuka na safa. Wannan shine ma'anar wa iyya ya farhabuna, gare ni nini kadai za ku zamanto masu jin tsoro kuma ku zama masu fata ga Ubangiji dangane da rahamarsa, sannan ku zama masu tsoron uqubar Ubangiji subhanahu wata'ala. To jin tsoron Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda muka yi bayani yana da tasiri mai girman gaske a rayuwar bawa na duniya, domin Allah madaukakin sarki duk wanda ya zamanto mai jin tsoronsa Ubangiji zai kafa kafafunsa, zai zamanto ba shi da damuwa a rayuwarsa ta duniya. Sa'annan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai taimake shi ga duk abin da ya sanya gaba, ba zai samu kalubale ba, duk abin da ya sanya gaba babu tseko ciki. Sai kuma fa'idar jin tsoron Ubangiji ranar gobe kiyama, duk wanda ya zamanto mai jin tsoron Ubangiji, Ubangiji zai gafarta masa, Ubangiji zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya kuma ya sa shi cikin aljannarsa in dai ya rayu cikin tsoron Ubangiji. Muna da misali a wannan gaban, hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bada labari kan wani mutum da ya rayu cikin al'ummar da ta gabaci wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mutumin a rayuwarsa da yayi bai alheri ba, to lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya kira ƴaƴansa ya ce musu kun ganni ni rayuwata kwata-kwata ban yi alheri ba, yanzu in na mutu ina tsoron haɗuwana da Ubangiji. Me ya ce? Yana tsoron haɗuwansa da Ubangiji. Ya ce to wasiyar da zan muku ita ce in na mutu ku ɗauki gangan jikina ku je sarari ku ƙona ta, idan kuka ƙona ta ta zamanto toka ku ɗebi wannan tokar na gangan jikina ku je kogi inda ruwa yake gudu ku sheƙe tokar ta bi ruwa ta gudu, saboda ina tunanin haɗuwana da Ubangiji, in har Ubangiji ya cin mun ba zai mun da daɗi ba, azabar da zai mun ba zai yi wa wani cikin bayinsa irinta ba. Wannan wasiya tasa da yayi ƴaƴansa sai suka aiwatar da ita bayan rasuwarsa, suka ɗauki gangan jikinsa suka tafi da gangan jikin sarari suka ƙona ta har ta zamanto toka, suka ɗebi tokar suka zo kogi suka sheke ruwa ya tafi da tokar. To wannan bawan Allah ya ɗauka in ya haka shikenan ya tsira, sai je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ce me yasa kai haka? Ya ce wallahi Allah tsoronka nake yi. Allah ya ce tsoro na kake ce? Sai ce ya Allah ya ce to je kana gafarta maka. Saboda me? Tsoron Allah ne yasa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. To shine malamai suka ce duk abin da zaka yi kana tuno Allah madaukakin sarki da girman sa, musamman in zaka aikata aiki na sako ka tuno girman wanda zaka sabawa sannan kuma ka tuno irin tarin ukuba da ya tanadarwa irin wannan sabo da kuma fushi da zaka iya afkawa nasa to wannan sai kam ya saka kame daga aikata wannan aiki na sabo to anan gurin ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan umurni ma wannan al'umma ta banu isra'ila cewar gare shi shi kadai za su ji tsoro malamai suka ce wannan yana nuna maka cewar alƙawarin da suka dauka wa ubangiji menene zai taimaka musu wajen sauke wannan alƙawari da kiyaye wannan alƙawari shine tsoron ubangiji kenan daga cikin abubuwa da suke taimaka wa bawa wajen da'a wa ubangiji wajen kiyaye dokokin ubangiji akwai tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai mu je aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
to anan gurin wannan ayar da ta gabaci ayar da aka karanta mana yanzu bayan ubangiji subhanahu wataala yayi umurni wa al'ummar banu isra'ila da su cika alƙawari da suka dauka masa shi ma zai cika musu alƙawarin da ya dauka musu sannan kuma gare shi 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 kadai za su ji tsoro to sai Allah subhanahu wataala ya biyo baya da umurtar su da yin imani dangane da abin da ubangiji subhanahu wataala ya saukar Allah madaukakin sarki ya ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kuma ku yi imani da abin da muka saukar wanda yake gaskata abin da ke tare da ku a nan gurin ƴan uwa wannan umurni da ubangiji yake ba ma wannan al'umma ta banu isra'ila kan su yi imani da abin da ya saukar musu tambaya a nan ita ce a ayar da ta gabaci wannan ayar ba ubangiji ya ce su cika alkawarinsa ba alkawarin da suka masa cikin alkawarin da suka masa babu imani da abin da ya saukar ko ba a fahimci tambayar ba Allah madaukakin sarki a ayar da ta gabaci wannan ayar ya ce wa aufu bi ahadi kuma ku cika alkawarina shin daga cikin cika alkawarin ubangiji babu imani da abin da ubangiji ya saukar to me yasa Allah anan ya sake maimaita shi an gane bayani na malamai suka ce dalilin da yasa ubangiji subhanahu wataala ya sake maimaita imani da abin da ya saukar dalilai ne guda biyu dalili na farko dan ubangiji ya nuna girman abin da ya saukar na alqur'ani alqur'ani nan da ya saukar da shi tare da manzansa littafi ne wanda yake da girman gaske a gurin sa sannan dalili na biyu da yasa ubangiji ya sake nanata wannan bayani kan wannan imani da dangane da abin da ya saukar saboda alƙawarin da za su cika wa ubangiji ba za su iya cikawa ba in ba su yi imani da abin da ubangiji ya saukar ba shine alqur'ani yanzu kenan banu isra'ila koda suna so su cika alƙawarin ubangiji ba za su iya cika alƙawarin ba matukar ba su yi imani da abin da ya saukar ba yanzu idan suna so su cika alƙawarin ubangiji dole ne sai sun yi imani da abin da ya saukar shi yasa a nan gurin ya biyo baya da wannan ambato cewar wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka saukar menene ubangiji ya saukar shine alqur'ani shi wannan alqur'anin musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke gurin ku menene yake gurin su littafin at-taura alqur'ani yazo yana gaskata wannan littafi da yake gurin su wato littafin at-taura ta waɗanne fiskoki ne alƙur'ani yake gaskata wannan littafi na at-taura malamai sun ambaci fiskoki guda biyar fiska na farko bayanai da suka zo cikin littafin at-taura na kadaita Allah da ibada alƙur'ani ma ya zo da shi bayanai da suka zo, umurni da suka zo a cikin littafin At-Taura. Na kadaita Allah madaukakin sarki da ibada Qur'ani ma zo da shi. Kenan Qur'ani yana gaskata abin da ke cikin At-Taura na kadaita Allah da ibada. Shine fadin Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
وما أرسلنا من قبلك
وما أرسلنا من قبلك
وما أرسلنا من قبلك من رسول
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
Waɗannan ayoyi guda biyu da alaran ma ya karanta na nuna cewar duk wani littafi da Ubangiji ya saukar sun zo da sako na kadaita Ubangiji da bauta. Kenan yanzu littafin At-Taura ya zo da sako na kadaita Ubangiji da bauta. Haka shi ma Al-Qur'ani ya zo da sako na kadaita Ubangiji da bauta. Shi ne ma'anar walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Cikin kowace al'umma an aika mata manzo. Da me aka aika shi? An i'budullaha, da su bauta wa Allah, ku bauta wa Allah, wajtanibut taghut, kuma ku nisanci tagutu. Kenan al'umma banu Isra'ila manzan da aka aika musu ya je musu da i'budullaha wajtanibut taghut, ku bauta wa Allah shi kadansa kuma ku nisanci tagutu. Sannan aya ta biyu da Allah madaukakin sarki ya ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ba mu aiko gabaninka ba wani manzo face mun masa wahayi cewar annahu la ilaha illa ana, cewa babu abun bauta bisa cancanta sai ni. Kenan duk manzannin da suka zo an turo su da kalmar la ilaha illallah. Shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama an turo shi da kalmar la ilaha illallah. To wannan fiska ta farko kenan na fadin Ubangiji musaddiqan lima ma'akum. Shi Al-Qur'anin nan yana gaskata abun da ke gurinku. Abun da ke gurinku na umurta da la ilaha illallah. Qur'ani ma ya zo yana umurta da la ilaha illallah, ma'ana kadaita Allah madaukakin sarki shi kadansa wajen bauta. To tunda sakon da littafin ku ke kunshe da shi, Qur'ani da ya zo bai warware wannan sakon ba, ƙara jaddada shi yake, ƙara tabbatar da shi yake, to me zai hana ku yi imani da shi? Wannan fiska ta farko kenan. Ina ga ƴan uwa fiska, sauran fiskoki guda hudu da suka rage waɗanda suke fito mana da yadda Al-Qur'ani ke gaskata littafin da ke gurin banu Isra'ila na At-Taura, ba za mu samu daman fito da su ba, za mu jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gaba. Saboda ƙuryar lokaci za mu dasa aya a nan. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah madaukakin sarki ya datar da mu da datarwarsa. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Duk wani mai buƙata a cikinmu na alkhairi, Ubangiji ka biya masa buƙatarsa ta alkhairi. Duk wani wanda yake da damuwa a cikinmu, Ubangiji ka yayi masa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wannan da kuma da ya da ma da shi da kuma 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 da